This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Alhamis 29 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hira da wani dan Najeriya mazaunin kasar Canada game da illar kalaman kiyayya, bayan da wata ƴar Najeriya da ke zama a kasar ta Canada ta yi kalaman da ke barazana ga kabilar Yarbawa da ƴan jihar Edo da ke Najeriya a cikin wani bidiyo da ya kara da shafukan sada zumunta.
Gaskiyar magana, kiyayya dama bai kamata ba, yake mun girma gabaki daya. Abin da ya kamata shine abin da zai kawo cin gaban kasa, dole mu hada kai. Magana arewa, a kudu, kowa ya banta man wannan ya zama na wani abu ne wanda an fita waje ana yi ba.
Ibrahim Rabaki na muna tafa da karin bayani nan gaba, kuma an jima kadan idan mun bude layin wayar mu, zamu so mu ji ra'ayoyinku akan illar kalaman kiyayya. Shin ya kuke ganin yunkurin aibata wasu saboda ba kwa ra'ayinsu ko saboda wani dalili wanda bai shafi kowa da kowa ba? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a kasashe da yawa, ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis din nan, sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu ƙarin mayakan Falastini a yankin gabar kogin Jordan da ya hada da wani jagora a lokacin da ta kai hari na biyu a jere. Isra'ila ta ce samaman da ta rika kaiwa a sassan arewacin gabar kogin Jordan da ya kashe adadin mutane 16, kusan dukansu mayaka, tun a ranar Talata ta kai su ne domin dakile wasu hare-haren. Falastinawa da ya sun ce suna kallon hakan a matsayin fadada yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza na tsawon watanni 10.5, da take-taken akaba gurin ta na gwamman shekaru na mulkin soji akan yankin na gabar kogin Jordan. A yanzu dai Isra'ila ta ce kwanaki uku kacal ta amince ta daga kafa domin gudanar da ayyukan jin kai a Gaza da zai fara daga ranar Lahadi, domin ba jami'an lafiyar Majalisar Dinkin Duniya damar bayar da rigakafin cutar polio a yankin, cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Akalla mutane 30 ne suka mutu a arewacin Sudan cikin kwanaki biyu da suka gabata sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya shanye al'ummomi da kauyuka ya kuma rushe daruruwan gidaje. A wannan watan dai mamakon ruwan sama a sassan Sudan ya shafi gidajen jama'a sama da 317, cewar hukumar kare fararen hula ta Sudan. Wani mazaunin yankin da ambaliyar ya shafa, Yassin Abdul Wahab, ya bayyana cewa barnar da ambaliyar ruwan ya haifar ta yi muni matuƙa. Gidaje da yawa a ƙauyukan sun ruguje, inda mutane ke kwana bisa tituna a mawuyacin hali. Mutane 118 daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ne suka rasa mahallansu, adadi mafi girma a duniya da ya zarta na waɗanda rikici ya daidaita da yaƙin ƙasar ya haifar. Birtaniya ta farfado da kokarin da take yi na fada da karfin yan sanda don kakaba dokokin taka burki ga yin zanga-zanga bisa titina, kudurin da wata kungiyar kare yanci ta ce ya yi karen tsaye ga tsarin doka da oda. Kungiyar ta Liberty ta yi nasarar kalubalantar sauye-sauyen tsarin doka da oda da ya shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin yan ra'ayin rikau ta yi. A watan Mayu ne dai babbar kotun London ta yanke hukuncin cewa lalle gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a damar da take ba yan sanda wajen kakaba matakan. an samu tsaiko a roƙon da ma'aikatar cikin gida ta yi na yin fatali da hukuncin a watan Yuli. Jin kaɗan bayan jam'iyyar Labour ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki da ya ba da damar tattaunawa da Liberty dangane da sauyin. A wannan watan ne dai sabuwar gwamnatin Birtaniya ta yanke hukuncin ɗorawa akan roƙon da darakta na Liberty Akiko Hart da ya ce mataki ne mai ban takaici. Ana sauraron labaran daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis dinnan ne sojojin Ukraine suka ce Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi guda 74 da makamai masu linzami guda 3 da ake lura da tafiyarsu, inda rundunar tsaron sararin samaniya Ukraine ɗin ta ce ta yi nasarar kakkaɓo 60 daga cikin jirage marasa matuƙin. Sojoji sun ce an yi nasarar kakkaɓo jirage marasa matuƙi ne a yankin Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Poltava da yankin Sumy. Jami'ai a Kyiv sun ce babban birnin Ukraine ya ɗanɗani zagaye 3 na ruwan hare-haren jirage marasa matuƙi a tsawon kwanaki 4. Babban jami'in gudanar da mulki na dakarun birnin ya sanar ta kafar Telegram cewa ɓangaren sanar da alamun yunkurin makiya na tsaron sararin samaniya ya kasance cikin shirin ko ta kwana na tsawon sa'o'i 6, kuma babu ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙin da ya nasara akan inda aka hara. Popko ta ruwaito cewa barakuzan jirage marasa matuƙin da suka wargaje a ƙasa sun riƙa faɗawa kan saman gidajen jama'a a gundumomi 3 na Kyiv, to amma ba a ba da labarin samun wanda ya samu ko da ƙwarzane ba sakamakon hakan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin nan ne wata 'yan Najeriya mai suna Amaka Patience Sanberja, mazauniyar kasar Canada, ta yi barazana ga kabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo a Najeriya a cikin wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Majalisar Wakilan Najeriya ta rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnatin kasar Canada, inda ta buƙaci ta yi bincike tare da gurfanar da Amaka a gaban hukuma. Ibrahim Rabo, wani ɗan Najeriya da ke zama ƙasar ta Canada, ya yi Allah wadai da halar ya nuna ƙiyayya ga wata ƙabila ko wani rukunin jama'a daban, sannan ya buƙaci jama'a su haɗa kai don ciyar da ƙasarsu gaba a duk inda suke, kamar yadda za ku ji a hirarsa da Grace Alheri Abdu.
Gaskiyar magana, ƙiyayya dama bai kamata ba, yake mun girma ga baki ɗaya. Abin da ya kamata shine abin da zai kawo cin gaban ƙasa, dole mu haɗa kai. Ma da kai sosai, magana arewa a kudu kowa ya bin saman wannan ya zama wani wani abu ne wanda an fita waje ana yi ba ko?
To ya zamantakewanku tsakanin waɗanda suka fito sassa daban-daban na Najeriya a nan Canada inda kuke?
Zahiri gaskiya ni ban ga wani bambance-bambance ba a nan gurin. Don yawanci kamar inda muke a nan gurin, kin ga mu mutanen arewa yawanci ba mu da yawa a nan. Yawanci ni na san dai, kin san na taɓa zuwa UK. Na san cewa yawanci yan arewa akwai a UK, a America, amma a nan a Canada especially ta gefen da muke ba mutanen arewan da yawa. Amma kuma ba wai wannan ba, ni ina alaka da 'yan Najeriya da yawa nan daga kudancin ƙasar da kuma na arewa ma gabaki ɗaya. Akwai mu amma ba wai muna da yawa ba. So muna haɗa kai a nan gudun, ni ban ga wani abin da yake kawo wani bambance-bambance a nan gudun.
Kana ganin wannan abin da wannan matan ta yi zai yi wani tasiri musamman a dangantakar ku, zamantakewar ku da kuke nan Canada ko kuma waɗansu sauran mutane a waje?
To yawanci dai kin san ya dangana ga individual ko mutane daban-daban, mutane daban-daban. Abinda nake magana shine ban saman wannan zai kamata ya kawo wani abu ba, domin saboda abinda dai muka tashi da shi shine kauna, ko ya kamata mu kaunaci makwabcinmu ko ba haka ba? Kuma dokan kowane kasa bai ba mu yanci domin saboda mu yi furuce-furuce wanda zai kawo illa ga wani ba. So ina ganin mutum da dai yana da tunani bai kamata a ce ire-iren wayan abubuwa ya kawo bambance-bambance ba. Ina ganin ya kamata mu sake duba yanayin tafiya, kauna ya zama shine abin da ke gaba.
To ku da kuke nan a nan ƙasar Canada nan, 'yan Najeriya musamman, menene yafi ɗaukar hankalinku?
Kin ga mun bar ƙasa, mun bar Najeriya, tsakanin nan da Najeriya na da nisa ba. To mu ni kamar ni idan na ji abu a ƙasa dole zai dame domin saboda daga can muka tashi ko ina muka je dole dai kasan namu ne. So abinda ya kamata muna al'akari a kai shine mu kaunaci juna. Na sha faɗa cewa kaunaci juna domin ni na ga mutane daga kasashe daban-daban sukan hada kai anan gurin ma akwai group na yan Najeriya da yawa wanda kuma suna muna halarci irin taruwan da suka sukan kira lokuta-lokuta kuma yana da kyau hakan. So ni ban saman ire-iren wannan ina ga wannan dai akwai wani rashin gane wanda ya faru da kuma me yawa ya kawo ga wannan huce-huce. So bai kamata ya zamana abin da zai kawo bambanci-bambanci ba.
To a
kamata nan akwai bambanci a da yi kokari a sulhunta.
To a gida idan aka samu waɗansu matsaloli irin haka kamar irin wannan rubuce-rubuce da take ko kuma furici na wannan matan akwai waɗansu da sai su ɗauke shi sau da ƙafa har ma su aiki da shi har kawo ta da zaune tsaye.
Matsalan shine kaga wasu ba sa kokar dokan lokaci domin saboda su gane menene ke kawo furuce-furuce haka bai. A zamanin da muke social media yanzu da yake an riga an furuce abu haka wani sa'i zaki ga zai yi tafiya. Wasu kuma ba za su yi tunani ba. Bai kamata a ɗauki irin wannan abu a sashi a zuciya ya kawo ga tashin hankali ba. Ya kamata su da su kai furuce-furuce da ya kawo ga haka a yi kokari a sulhunta a samu zaman lafiya sannan kuma a kaunaci juna. Kasan namu ne fa. So bai kamata mu kawo bambance-bambance abin da zai kawo matsala ba.
Madalla a gaida Grace Alhira Abdu da ta yi hirar da Ibrahim Rabo mazaunin ƙasar Canada. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya wacce kamar makwabciyarta Nijar da wasu ƙasashe a sassan duniya suke fama da mummunan ambaliyar ruwa da ya sanadiyar asarar rayuka dukiyoyi ta ma albarkatun gona. Bisa alƙawarin hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA, ambaliyar ta shafi jihohi 28 cikin jihohin ƙasar 36. Sannan ambaliyar ta fi kamari a yankin arewacin ƙasar musamman ma a jihohin Bauchi, Zamfara, Sokoto, Neja da Jigawa. Hukumar agajin gaggawar ta ƙasa ta Najeriya NEMA ta ce asarar rayukan da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar da ƙasar take fuskanta na iya kamari cikin watannin Satumba da Oktoba kasancewar a lokacin aka fi samun ruwan sama sosai. Alƙaliman hukumar ta nuna cewa ambaliyar ta kashe sama da mutane 170 sannan ta raba wasu dubban mutane da muhallansu a Najeriya a bana. Kakakin hukumar ta NEMA Ezekiel Manzo ya shaida wa muryar Amurka cikin harshen Turanci cewa
we are presently responding to a number of
a yanzu muna ci gaba da kai dauki a wurare da dama inda ambaliyar ta auku. Ba za a ga karshen lamarin ba yanzu kasancewar yanzu ne damuna zai kankama sosai. Ambaliyar ta fi kamari a arewacin kasar.
From the reports
sannan rahotannin da muke samu sun nuna cewa kogin Benue da Niger suna dada cika kuma idan ruwan ya dada cika a waɗannan koguna zai batse yayi ambaliya a cikin ƙasa. Don haka muna hasashen samun ruwa mai yawa daga jamhuriyar Niger. Muna ɗaukan alƙaluman ɓarnar da aka samu sannan muna ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'umma domin su kaurace daga hanyar ruwa don gudun kada ruwa ya tafi da gidajensu. Har yanzu lamarin abin damuwa ne.
The danger zone.
a nashi bangaren kuma Umar Namadi gwamnan jihar Jigawa daya daga cikin jihohin da ambaliyar ta fi kamari ya shaida cewa ambaliyar ta salwantar da muhimman kadarorin gwamnati da dama.
A lot of attention is being diverted to that area because you need to
see that hankali a wannan wurare domin akwai bukatar a kan matakai.
Of course,
tabbas gwamnati ta yi asara sosai, bacin haka gwamnati za ta kashe ƙarin wasu kuɗaɗe wajen yin gyara.
A lot of extra expenditure will have to be incurred.
Sai dai kuma a bayanan Professor Rabiu Magaji, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya, kuma dan kungiyar OSHA, wato kungiyar da ke tabbatar da kare lafiya a wuraren aiki, ya ce akwai bukatar hukumomi a Najeriya su yi gyara akan yadda ake shirin tunkarar ambaliyar ruwa a kasar. La'akari da cewa tun farko ana sanar da matsalar ambaliyar ruwan tun kafin ta sauko.
Na farko dai wannan predictions da ake samu shekara tana da amfani, amma abin da ke faruwa tun farko su ma akwai matsaloli. Matsalar da ake fara samu shine NIMET waɗanda suke kokarin su bada prediction din, akwai abin da muke cewa community based early warning system, wanda yake nufi wannan shi kansa wato prediction cewar za a iya samun ambaliyar ruwa a guri. Tattara bayanan da ake yi kafin a fitar da shi ya kamata ya zamana cewar ya zamana al'umma an sa ta a ciki, amma ya zamana cewar yawanci su NIMET din ba sa sa al'umma a ciki, su suke yi sai ya zamana cewar abubuwan da za su fito da shi na makalar cewar gashi bayanin abubuwan da mutane ko kuma da guraren da za a samu ambaliya din, sai ya zamana su wannan bayanan nuka din mutane da dama ba sa fahimta, saboda wani abu ne wanda yake a ilimi na abin da ya shafi harkar yanayi, wanda amma da a ce da mutane din aka yi na farko dai zai zamana cewar sun fahimci menene zai faru, kuma tun a farko ma kafin a saki wannan bayanai din an yi wannan bincike din tare da su kafin fata. Lalle wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya zamana cewar ba a samun cigaba. Amma da a ce da mutanen aka yi, idan aka fitar da mutanen sun san akwai wannan matsalar, kuma sannan tunda da su aka yi, su ma za a yi amfani da su wajen su ga sun tabbatar da cewar sauran al'umma gari sun karɓi wannan shawarwari. Na biyu shine idan aka fitar da waɗannan bayanai akan cewar za a samu ambaliyar ruwa domin a shirya, gaskiya lamari kawai ana fitar da shine a yi tararruka tsakanin hukuma ta ƙasa mai lura da harkar agajin gaggawa, wato NEMA, wanda take kiran gaba ɗaya duk hukumomin agajin gaggawa na jihohi da kuma masu ruwa da tsaki akan irin wani haka, don da akan kira mu, amma yanzu ma yawanci ma ba a kiran mu, sai dai a je a yi wannan zama ɗin. Waɗanda wasunsu yawanci waɗanda suke zuwa wurin musamman daga jihohi, wanda tunda sakewa ake yi kowace shekara ko kuma kowane lokaci idan aka samu sabon gwamnati, wasu sababbi ake sawa a matsayin shugabanni, wato executive secretaries ko kuma DGs na waɗannan gurare da ake cewa hukumomin agajin gaggawa na jihohi, wato SEMAS, sai a zo a taru a gama bayanan nuka kawai a tafi, amma yawanci ba a ma samu cikakken me da me ya kamata, wasu ma ba sa ma gane abin da ake bayana. Na uku kuma akan samu matsalolin cewar idan aka yi wannan bayanan nuka din, yawancin wannan hukumomi waɗanda suke da ake cewa wato na agajin gaggawa na jihohi, wanda kowannen su zai koma ya game ya kamata a yi, idan suka zo ba su da hurumi, duk yawancin da daman su zaka ga ba su da direct access, wato samun damar da za su iya zama da gwamnoninsu da sauran shugabanni a jiha, wanda su ne masu fada a ji, kuma su ne waɗanda suke ainihin ba da kuɗaɗe da kuma shugabancin da za a iya amfani da shi wajen daƙile abubuwan da za su iya kawo wannan ambaliyar ruwan. So an dai fahimtar da wannan abin, an ba da labari, amma idan aka zo sai ya zamana cewar an samu matsalar ma ba a iya, gwamnoni din ba su zauna sun yi babban taro da su waɗannan shugabannin hukumomi na agajin gaggawa din da za a san cewar fa wannan abin yana zuwa, kuma ga matakan da ya kamata a ɗauka.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan illar kalaman kiyayya. Shin ya kuke ganin yunkurin aibata wasu saboda ba ku ra'ayinsu ko saboda wani dalili wanda bai shafi kowa da kowa ba? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mai samu kira na farko daga Nasarawa.
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Garba Sale ne likita radio daga nan karamar hukumar Doma nan jihar Nasarawa.
To, muna jin ka Malam Garba.
Yanayin kalma, musamman ma zan ce kalma ta sana. Domin baka ra'ayin mutum ka zo ka fata shi gaskiya wannan bai cancanta ba. Yayi kyau idan akwai wani abu tsakaninka da mutum gaskiya ya kamata kai da shi ne kamata ka gaya mishi kuma ku sasanta a tsakaninku, amma wannan kalmar yana haddasa fitinu a cikin al'umma. Kusan yanayin da ake samun rayuwa kenan, zai kyau a ce hukumomin sun shiga cikin an gane wanda ya sani wani har ya kawo haddasa fitina, to zai kyau a hukunta shi, kuma Allah ma bai yarda a bata wani ba.
To mun gode Malam Garba Sale. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Abuja?
Assalamu alaikum, murya Amurka birni Washington DC, mai magana Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Usman.
Masha Allah, kuna tare da Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya na ji mawdu'i, Allah ya saka da alkhairi.
To muna sauraron ka, mu ma mun gode.
To masha Allah, gudunmuwa ta ana a gaskiya, hakikanin gaskiya, kamar yadda dan uwana wanda ya sauka ya faɗa, hakikanin gaskiya wannan ne shine ake bi, wato yadda za a fitar da komai da komai. Ina maku fata alkhairi.
To mun gode Usman Dan Fulani daga Abuja. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiyar magana, furta kalaman wariya bai dace ba matuƙa. Ganin cewa dukkanmu mu ɗan adam ne, Allah ya yi mu kuma ya yi mu mabambanta ne domin mu zauna tare mu fahimci juna ga baki ɗaya. Wajibi ne, kowa na buƙatan kowa ta farnin zamantakewa da kuma mu'amala. Duk inda Allah ya aje mutum ya kaddara nan ne wajen cin abincin shi, to bai kamata ka dinga kushe halittan Allah har ya zo ka ja mu wasu ƙyama, ana tunanin ma ai waɗannan ƙabilun su ma haka.
To mun gode Malam Ibrahim Alarama. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Hello?
Hello, da wa muke magana? Malami daga Taraba, ko kana tare da mu?
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Ibrahim ne wancan wula Naija.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To masha Allah, hakikanin gaskiya kalaman kiyayya abu ne wanda yake kwata-kwata, bai dace wani dan uwa ya nuna wa dan uwa haka ba. Ya kamata mutum ko da baka kaunarsa a rayuwarka, to bai dace kamata ka nuna mai al'amari na kiyayya ko wasu kalamai wanda yake za su kawo wani fusata ko kuma ya nuna fushi a kai ba.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga Neja. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya daga nan Kwara.
To muna jin ka Malam Bello.
Kalaman kiyayya ko kuma na rashin so kiyayya gaskiya bai dace ba. Mu zan ka mutunta juna, ƴan uwanmu gada mu nuna musu wani kalamai na kiyayya ko kuma yin wasu abubuwa ko kuma yin ƙarya ko kuma wani ɓatanci daga wata ƙabila. Gaskiya wannan bai dace ba, wannan ita ce ra'ayina. Biyo ya, nagode.
To mu ma mun gode Malam, mun gode Malam Bello. To yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo, kana lafiya? Me ra'ayinka?
Lafiya sanau da ke. Ra'ayina wannan abun bai kamata a ce duk irin waɗannan abubuwan da ake yi abubuwa ne wanda suke marasa kyau. kamar yadda Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam ya halice mu daban-daban kuma da Allah ya so zai yi mu duk iri daya ko kuma duk kabila daya dan ga ko ya kamata a ce ya nuna wannan wariya da ake yi ba abin da ya dace bane kuma ya kamata a ce mutane su rika gane cewa aibanta dan adam ko kuma ka aibanta wani ba abin da ya dace bane to dan haka ya kamata al'umma duk abin da za su komai a tabbatar da cewa ana yin shi a bisa kasabarkin da ya dace ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo kabunan Najeriya
mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger assalamu alaikum to engineer muna jan ka
daga nan bangi ne alawal dan kolo
to muna jan ka engineer lawal daga bangi
daga maganan wariyar al'umma ake magana kai ko
na'am da kuma kalaman kiyayya
masha Allah da kuma kalaman kiyayya na dukkanin gaskiya shi wani abu ake ga abin da kuma ma an ci gaba da alheri ko kai ga wannan kuma ba wani wani hadisi ne da kuma wanda ya kuma kan yi da amfani da gaskiya ba
to mun gode engineer Lawal yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. To muna jin ka Malam Sha'ibu.
Na ji Maulid da yake tattaunawa kai. To gaskiya magana fita kalman kiyayya da kuma nuna wariya ba abin alkhairi bane saboda mun kai alaka yi da abu daya zuwa biyu. Duka jikin mutum daya muka fito. Cikin annabi Adamu da Hawwa muka fito. Bai kamata a ce mu rinka nuna ma junan mu wariyar launin fata ko kuma kalman kiyayya. Abin nan bai da amfani ga musulmi ga kowane addini. Ya kamata al'umma ka samu jarar tabi'in bai kamata a ce dun kuna da bambancin ra'ayi ko kuma bambancin launin fata ku rinka nuna juna kiyayya ko kuma furta abubuwan da ku bai dace ba ina fatan ku gani Allah sa a tashi lafiya nagode
to mu ma mun gode Malam Sha'ibu daga jihar Niger to ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin a kira a bayyana ra'ayi To madalla yanzu kuma ga wannan sakon. Sasha Hausa Radio America.
Masu sauraro albishirinku. Shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na Muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka. Alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar. Alamar karawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na Muryar Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio
Amurka. To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Kamar yamma takaice a ranar Alhamis din nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu ƙarin mayakan Falastina a yankin gabar kogin Jordan da ya hada da wani jagora a lokacin da ta kai hari na biyu a jere. Isra'ila ta ce sumaman da ta rika kaiwa a sassan arewacin gabar kogin Jordan da ya kashe adadin mutane 16 kusan dukkan su mayaka tun a ranar Talata ta kai su ne domin dakile kai wasu har-haran. Akalla mutane 30 ne suka mutu a arewacin Sudan cikin kwanaki biyu da suka gabata sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya shanye al'ummomi da ƙauyuka ya kuma rushe ɗaruruwan gidaje. A wannan watan dema makon ruwan sama a sassan Sudan ya shafi gidajen jama'a sama da 317 cewar hukumar kare fararen hula ta ƙasar ta Sudan. Birtaniya ta farfado da kokarin da take na fada da karfin yan sanda don kakaba dokokin taka burki ga yin zanga-zanga bisa titina. Kudirin da wata kungiyar kare yanci ta ce ya yi karan tsaye ga tsarin doka da oda. Kungiyar ta Liberty ta yi nasarar kalubalantar sauye-sauyen tsarin dokar da oda da ya shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin mai ra'ayin 'yan riƙau ta yi. A watan Mayu ne dai babbar kotun London ta yanke hukuncin cewa lallai gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a damar da take ba 'yan sanda wajen kakaba waɗannan matakai. Rukunin kungiyar masu kafafen yada labaran kasar Kamaru sun ce wasu masu dauke da makamai sun kashe mambobin su hudu mummunan kisa a babban birnin kasar Yawun da a cikin makonni ukun da suka gabata. Wasu masu dauke da makamai sun kawo Emmanuel Ekoli, mawallifin majalar da ake bugawa mako-mako ta La Voix du Centre, da wakilan kungiyar manema labarai marasa shinge ta Kamaru.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Saida Hamdun, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.